Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar talata 3 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
A birnin Las Vegas na nan Amurka, dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jininsu don taimaka mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu. Sama da mutane 16 ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka yi wa ofishin 'yan sanda da tagwayen bumabumai a Damascus, babban birnin Syria. Ɗaruruwan mutane ne suka fito kan tituna a birnin Barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fitattakar da 'yan sanda suka rinka yi wa masu neman 'yancin wani yanki.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji wani rahoto na musamman kan mummunan harin nan na tarihi da aka kai birnin Las Vegas na Amurka. To, a yayin da ake ta muhawara a ciki da wajen Najeriya kan ci gaba ko rashin ci gaban tattalin arzikin Najeriya, wani kwararre ya ce shi fatalaka zai fi fahimtar wannan yaren ne kawai idan
farashi ya fara karyewa saboda yalwata da abinci.
Za kuma a ji cewa an yi wani taro na haɗin kai tsakanin mabambantan al'ummomi a jihar Borno, inda aka lura cewa kowa fa ya aikata ajizanci.
Wanda baya kuskure, Allah bai halicce shi ba tukuna, don siffa ce ta Allah.
Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustapha Sakwato na tafa da shirin tsaka mai wuya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A birnin Las Vegas na nan Amurka, dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jininsu don taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai a daren Lahadi, wanda shine hari mafi muni da wani mutum guda shi kadai ya taba kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. An bayyana dan bindigar da suna Stephen Paddock, mai shekaru 64, dan asalin garin Muscat da ke jihar Nevada. Ya bude wuta kan mutane fiye da 22,000 da ke kallon wasan mawaka da daren Lahadi, kafin ya kashi kansa lokacin da 'yan sanda ke dada matsowa zuwa ga ɗakin nashi. Paddock ya bude wutan ne daga ɗakin otal ɗinsa da ke hawan bene 32 a otal ɗin Mandalay Bay, wanda ke tsallaken titi daga inda ake gudanar da wasan mawakan. Mutane 59 ne suka rasa rayukansu, haka kuma wasu 527 suka raunata. Baturen 'yan sandan karamar hukumar Clark, Joe Lombardo, ya ce an samu makamai iri har guda 16 a ɗakin maharin da ke otal ɗin, da bindigogi 18 haɗe da nakiyoyi da kuma dabban harsashe a gidan maharin da ke garin Muscat. Shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci shirin mintoci da al'ummar Amurka suka yi da nuna juyayi a fadar White House. Haka kuma Trump ya kuma bayar da umarnin a sassauta tutocin Amurka a duk faɗin ƙasar. Ya kuma shirya zai je birnin Las Vegas gobe Laraba domin gana da ma'aikatan da suka kai ɗaukin gaggawa da kuma waɗanda lamarin ya shafa da iyalansu.
Sama da mutane 16 ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai ofishin 'yan sanda da tawagan wato tagwayen bumabumai a Damashku, babban birnin ƙasar Siriya. Ministan cikin gidan Siriya, Laftana Janar Muhammad Al-Sha'ar, ya faɗa wa manema labarai cewa wasu da ya kira 'yan ta'adda su ne suka kai wa ofishin 'yan sandan hari da bumabumai a unguwar Almidan da ke birnin Mogadishu jiya Litini, kafin ɗaya daga cikinsu ya tayar da nakiya da ya kashe kansa. Shi kuma ɗaya maharin ya kutsa cikin harabar ginin 'yan sandan, inda suka harbe shi har lahira, abinda kuma ya yi sanadin tashin bom ɗin da ke jikinsa. A cewar ƙungiyar Observatory da ke saka ido kan harkokin cin zarafin bil'adama a Siriya da mazauninta ke Burtaniya, mutane 11 ne suka mutu, cikinsu har da 'yan sanda da kuma fararen hula. ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko kuma kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan harin.
To ana shin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan mutane ne suka fito kan titina a birnin Barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da fitattakar da 'yan sanda suka ringa yi wa wasu masu neman 'yancin cin yankin. Masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu ɗalibai ne sun yi ta ɗaga tutar Catalonia jiya Litinin, suna kuma ɗaga kwalaye masu rubutun neman a bari a bi tsarin demokaradiyya a kofar hedikwatar 'yan sandan Barcelona. Haka kuma an yi irin wannan zanga-zangar a wasu biranen ƙasar. Tashin hankalin da ya ɓarke ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin dakatar da zaɓen raba gardama da aka shirya yi a ranar Lahadi. Jami'an Catalonia sun ce kusan mutane 900 ne suka raunata lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana mutane kada ƙuri'unsu, wanda kotu ta ce baya bisa doka. Hotunan bidiyo sun nuna yadda 'yan sandan suke jan mutane daga guraren da ake gudanar da zaɓen, suna dukansu suna bal da su. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Spain ta faɗa a jiya Litinin cewa sama da 'yan sanda 430 da jami'an tsaron farin kaya sun samu raunuka a arangamar da aka yi. Ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta ce jami'anta masu lura da lamarin sun shaida cewa 'yan sandan Spain sun yi amfani da ƙarfi mai yawa akan masu zanga-zangar.
Fajar White House ta shugaban ƙasar Amurka ta ce za ta iya zaman tattaunawa da ƙasar Koriya ta Arewa ne kawai idan maganar shirin sakin Amurka ukun da Koriya ta Arewa ke tsare da su za a yi. Sanarwar dai ta fito ne kwana guda bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana cewa har yanzu Amurka na da hanyar magana da jami'an Koriya ta Arewa kai tsaye, kuma jami'an Amurka na neman a yi tattaunawa. Amma sa'o'i kaɗan sai shugaban Amurka Donald Trump ya fito yana sukar kalaman na Tillerson, yana mai cewa Tillerson yana ɓata lokacinsa ne kawai ta wajen yin magana da Koriya ta Arewar. To sai dai duk da wannan furici da Trump ya yi, fadar White House ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu shugaban ƙasa yana da ƙwarin gwiwa da kuma tabbaci kan Tillerson ɗin. Da alama dai wannan maganganu masu saɓawa juna da ke fitowa daga bakunan shugabannin na Amurka kan batutuwa wato kan Koriya ta Arewa sun haifar da rudani tsakanin Amurkawa. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, da daren ranar Lahadi an kai harin bindiga mafi muni a Amurka a birnin Las Vegas na jihar Nevada a wurin holewa na Vegas Strip, inda mutane sama da 50 suka mutu. Kan wannan ne abokin aikinmu Mahmud Lalo ya shirya mana wannan rahoto na musamman.
'Yan sandan birnin na Las Vegas sun ce Steven Paddock mai shekaru 64, wanda ya fito daga yankin Miskit a jihar Nevada da ke nan Amurka, ya kai harin ne akan dandazon jama'ar da yawansu ya kai 22,000 a wani buɗaɗɗen wuri da ake taron wasannin waƙa, inda ya ta cillo harsashe daga ɗakin otel ɗinsa da ke bene na 32 a otel ɗin da ake kira Mandalay Bay. Shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas Joseph Lombardo ya ce nan da nan aka tura gwanayen 'yan sandan nan na SWAT waɗanda suka burma ɗakin maharin inda suka tarar da shi a mace. A cewar Lombardo, sun yi amanna Paddock ya kashe kansa ne, sannan an tsinci akalla bindigogi 10 a ɗakin otel ɗin nasa. Sai dai shugaban 'yan sandan bai bayyana wannan hari a matsayin na ta'addanci ba.
Well, we have to establish what his motivation is first.
Da farko sai mun gano menene dalilinsa na kai wannan hari. Sannan idan akwai wasu dalilai da ke da nasaba da ta'addanci, baya ga cewa akwai yiwuwar mutum ne da ke cikin halin kuncin rayuwar da yake so har ya halaka mutane da dama, lokaci ne zai ba mu dama kafin mu saka wannan hari a cikin jerin ta'addanci.
A jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya kwatanta harin a matsayin tsantsan rashin imani, sannan ya yaba wa 'yan sandan birnin na Las Vegas kan yadda suka yi gaggawan kai ɗauki.
I want to thank the Las Vegas Metropolitan Police Department.
Ina sanda mika godiyata ga yan sandan birnin Las Vegas da duk sauran waɗanda suka kai ɗaukin farko saboda irin jarumtakar da suka nuna wajen ceto rayukan jama'a da dama. Abin al'ajabi idan aka yi la'akari da irin zafin namun da suka nuna wajen daƙile salwantar ƙarin rayuka. Yadda aka gano maharin cikin gaggawa bayan harbin farko da ya yi wani abu ne da za mu ci gaba da nuna godiya a kai. Hakan ya nuna tsantsar ƙwarewa.
It shows what true professionalism is all about.
A halin da ake ciki, ‘yan sanda na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock ya kai wannan hari, wanda shi ne mafi muni a tarihin Amurka a wannan zamani.
To, a gaida Mahmuda, a shirinmu na hantsi za a ji wata hira da muka yi da wani ganau kan wannan harin. Daga nan Amurka kuma, bari mu kaɗa Najeriya, inda ƙwararru ke mai da martani kan nazarin da kafar labaran CBN ta nan Amurka ta yi game da farfadowa da hukumomin Najeriya suka ce tattalin arzikin ƙasar ya yi. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Rahoton da kafar talabijin ta NBC ta wallafa ya bayyana tashin farashin mai a kasuwar duniya da raguwar tarzoma a yankin Niger Delta a matsayin manyan al'amura da suka sanya Najeriya ta fita daga yanayin masassar tattalin arziki makonnin da suka shuɗe. To, amma rahoton ya ce wannan ci gaba na wucin gadi ne kawai saboda rashin tabbas akan farashin mai a kasuwar duniya da rashin dawwammamen zaman lafiya a yankin Niger Delta da kuma cewa har yanzu Najeriya na dogara ne akan kuɗaɗen cinikin albarkatun mai daga ƙasashen duniya. Baya ga wannan, in ji rahoton kakar sarkokin siyasa da ƙasar za ta shiga a shekara mai zuwa da rashin tabbatattun manufofin gwamnati na kare ƙasar daga sake shiga masassar tattalin arzikin na daga cikin batutuwan da suke yi wa wannan yanayin fita daga masassar tattalin arziki barazana. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da korafin cewar har yanzu ba su gani a ƙasa ba.
Ni har yanzu kawajiya yau ne babu tattalin arzikin ƙasa.
Ba mu gani a ƙasa ba saboda gaskiya har yanzu ba komai yanda ake yi da ba.
To, amma Dr. Lawan Habibu Yahaya, masanin tattalin arziki a kwalejin fasaha tattalin arziki da kuma harkokin gudanarwa ta jihar Kano, na cewa
fita daga masassar tattalin arziki kashi biyu ne. Kashi na farko izamana cewa gwamnati kuka da ɓararin da take na rashin samun rarar kuɗi da nauyi mata fiye da abin da take samu ta fita daga wannan. Kashi na biyu abin da take samu na kuɗaɗen izamana cewa ta sana'antar da shi yadda na ƙasa zai samu a jikinsa, wanda shi muke magana yanzu. Ta izamana cewa ta kafa waɗansu manhajoji da hukumomi da za su tabbatar da cewa kuɗaɗen nan da aka samu an yi amfani da su ta inda gwamnati ta ce za ta yi. Shi misali talaka abinci ya wadata a gare shi cikin sauƙi ya samu kuma aikin yi. Izamana cewa an haɓaka harkar ilimi da lafiya da tsaro. Idan baka tabbatar da tsaro mai ɗorewa ba, aikin gona ma ba zai tabbata ba. To, idan ka tabbatar da wannan, to ita ce fita daga fatara. Farashi ya fara karyewa saboda yalwata da abinci.
Dr. Lawan Habibu Yahaya ke nan, masanin tattalin arziki a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To, a gaida na Kwari, daga Kano kuma bari mu danna jihar Borno, inda aka yi wani taron mabambantan al'ummomi don tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar. Haruna Dauda Biyu gare ka.
Gwamnan wanda kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar, wato barista Kakasho, ya wakilta ya ce yanzu haka gwamnatin nasu ta shirya wajen tallafawa mutane game da abin da ya shafi harkokin noma da ma tallafawa wata ma'aikatar nan da ake kira Ministry of Poverty Alleviation da aka fata don rage raɗaɗin talauci tsakanin matasa. Ga ma dai ƙarin bayanin da kwamishinan ma'aikatar shari'a, wato barista Kakasho Lawan, da kuma ya wulkici gwamnan jihar Borno ya yi min.
An fara samun lafiya a jihar Borno da kuma North East na Najeriya. To, jami'an tsaro sun ga cewa akwai bukatan a zona da malamai da sarakuna da gwamnati da su jami'an tsaron kansu domin a sake salo wa wannan tafiya. Akwai wanda rashin sani jahilci ne yake sa shi ya yi wannan abin, wani kuma rashin abin yi ne, wani rashin tarbiya ne. Saboda haka shi ne aka yi wannan taron, wanda ma yake cikin wannan abin an amince masa ya tuba ya koma a karbe shi, a yi masa tarbiyan da ya kamata, a nuna masa hanya kuma ba shi sana'an da zai yi domin ya koma ya zama mutumin kirki a cikin jama'a.
Major General David Amadu dai shi wakilci babban hafsan sojan kasar da Najeriya, wato Lieutenant General Tukur Buratai, kama abin da ke cewa yace ya kamata yanzu jama'a su aje bambance-bambance a gefe, haɗa hannu wuri guda don a samar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan jiha. Idan ba za ka yi aiki tukuru ba, ka tabbatar cewa ka samu zaman lafiya a gidanka, ba makwabcinka bane zai zo samar maka da zaman lafiya a gidanka. Dr. Yahuza Muhammad Dina ɗaya daga cikin malamin da suka yi jawabi a wajen wannan taron.
Akwai magana hakuri, so ana ganin lai, in dai bacci kake to za ka yi hakuri, sannan ba yadda za a yi mutum ya kasance ba yadda kuskure a rayuwarsa, wannan ba zai yiwu ba. Wanda baya kuskure Allah zai halicce shi batukuna don siffa ce ta Allah.
Reverend Father John Pabe mini ya wakilci a Umma Krista da ke jihar Borno.
Kowace addini idan ba fahimce ta ba, ko musulunci ne, ko kristanci ne, ko yahudanci ne, idan ba fahimce ta ba kuma ba fasara ta bisa ga ka'ida ba, za a iya kwatanta ne kamar kuka ne a hannun mawuci. In ba yi hankali ba zai halaka kansa da kuma wayansu.
Wannan taro dai shi ne irin karinsa na farko da aka buɗe a jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu, yanzu kam bari mu koma gefe guda. Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Tsaka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Kasar su ƴan jam'iyyoyi abubuwan da ke damun su ba wai wani aiki na ƙasa ba, ko makaranta, ko tattako wani abu ba, shine ke shafar su ba. Duk in ka ji sun taddo rigima abu ne wanda ya shafi zabe.
Ko me za a yi? Ya kamata a ce an zo a tattauna duk abun bangarori waɗanda ke cikin ƙasa sun yarda. Sai an ka kai lokacin da koma mun zo mun zauna, sai a ce ku ba komai ba, mu ne ke da rinjaye, mu za mu yi abin da muka dama.
To wannan ɗanɗano ne na muhawara da zamu fara, Allah ya kai mu rana wacewa, kan faɗi tashin siyasa na jihuhuliyar Nijar. Amma yau za mu koma ne a Najeriya mu kammala wadda muka riga muka faro dangane da harkokin siyasa ita wannan ƙasa ɗin, musamman gane da guguwar siyasar zaben shekarar 2019 yake daɗa ƙarfi. Bayan da gwamnan jihar Ekiti Peter Ayodele Fayoshi a cikin makon jiya ya bayyana ƙudurinsa na yin takarar zaben shugaban ƙasa a zaben shekarar 2019, wannan yana nuna bisa ga dukkan alamu kenan an soma kaɗa gangar zaben na gaba gadan-gadan kenan. Gwamnan ya ce shi ba ruwanshi da cewa wai jam'iyyarsa ta PDP ta riga ta yanke shawarar cewa ɗan Arewa ne za ta baiwa tiketinta na yin takara. To a tuna cewa wannan bayyana ta fayo shifa tana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan kalamin da ya jefa ministar mata, wato Aisha Jumai Alhassan, cikin rikici na cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ne za ta goya baya a wannan zaben, abinda ya jiwo maganganu da sukan lamiri a gunta daga sassa daban-daban na Najeriya ɗin. Shi kansa wazirin na Adama duk mai karatun jaridu da bin zintukan da yake yi da waɗanda ake yi a kansa a cikin kafofin watsa labarin duniyar gizo, da shi da tsohon gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido, zai gaida hayaniyar siyasar zaben na gaba take daɗa fitowa fili. Kuma ko bayan su kun san ana jefa sunayen mutane irin su Bola Tinubu har da gwamnan jihar mu ta Sokoto Abdullahi Zaidu Tambuwal a cikin wannan batu da dai sauransu. To wannan yasa yau za mu koma ga muhalar da muka faro can kwanan baya, wacce wakilin mu Hassan Maina Kane ya shirya tsakanin Abdullahi Alibura na tare da ita ma Mantaraba ɗin da kuma Abdullahi Aliyu Katsina na ƙungiyar magoya bayan Buhari, wadda suke yi akan abin da ya biyo bayan wa'ancan kalaman da ministar matan ta yi, wanda ya kai su ga shiga cikin rikicin cikin gida na manyan ƙungiyoyi ko kuma jam'iyyun siyasa na APC da PDP wanda suke fuskanta dangane da batun mutanen da za su tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa a wannan zaɓe ɗin, da kuma matsayin shi kansa shugaban na Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari.
Abdullahi ina zuwa in dai kana magana da cikin gida ne, ai wannan a Najeriya kowa ya san akwai rikici a cikin jam'iyyar APC da cikin gida. Bari mu baka misali, yanzu in ka ɗauki jihar Kaduna akwai rigingimu masu zafi, kowa san akwai rigingimun cikin gida a APC jihar Kaduna tsakanin ɓangaren gwamnan El-Rufai da kuma ɓangaren Farista Shehu Sani. Idan ka zo ka jihar Yobe akwai rigingimu tsakanin ɓangaren gwamnan Ibrahim Gaidam da kuma ɓangaren injiniya Mustapha Mai Haja, shugaban hukumar agajin gaggawa ta Najeriya.
Haka
in ka je jihar Kano akwai rigima tsakanin ɓangaren Kwankwaso da kuma ɓangaren gwamna mai shiri Abdullahi Umar Ganduje.
Haka
kusan APC ko ina a Najeriya babu inda babu irin wannan rikice-rikicen da suke yi.
Wai rigimar da shi yake magana ta cikin gida
da misalin da ya bayar na matsalan ministoci da wanda ita bayar da matsalan ministoci shin ministoci ɗan jihohi ne ko kuma ɗan gwamnatin tarayya ne wanda ita take ciki wanda kuma yanzu mu muke magana
to ana gura ba shi amsa abinda ka gane ko minista tana furke da kujerar tsagar gwamnati
irin wani shugaban kasa ke amma mu yanzu ga da muke maganar matsalar cikin gida
Abdullahi ka gana
karaje na APC
are mulkin jami'ar APC nan na tarayya daban na jihohi daban misali APC nan kafin ta zo mulki ta ga ƴan Najeriya cewa za ta yi maganin manyan abubuwa guda uku cin hanci da rashawa tsaro wato maganar Boko Haram da garkuwar mutane da kwamfashi da makami da sauransu da kuma yaki da talauci
haka
wannan kuma ta mana gane a dukkan Najeriya ba kai da gaban kadai ba
haka
ya kike maganin cewar tarayya daban da daban ai ai san da kike tarayya suna jirin duka jariya da ne kuma duka tsarin mulki da yana jariya
Allah ya san
eh
shugaban kasa yayi abinda a tarihin Najeriya ba tabi ba ya dauko kudade manya ya bada da sunan wani abu da aka ce mabail out an samu wasu makudin kudade wanda aka ba su lukafi da Paris Club an cike da sun guda mu annan gwamnatin amma tun da nake magana da kai a yau akwai gwamnatin jam'iyyar mu da APC wanda ba sa biyan albashin sun kasa biyan haƙƙoƙi na ariyar sun kasa kawo tsaro misali jihar Kaduna da jihar Kano da jihar Zamfara da jihar Katsina suna fama da matsalar farashin shanu amma ka gaya mana a cikin wannan jihohin ai yanzu ana samun kwarkwashi na farashin shanu musamman jihar Zamfara shi wani kudin da ake bayarwa domin a yi wannan aikin da shi ne ake yi ko kuma shugaban kasa zai bar aikin da yake yi bayan ya ba su kuɗi don a cikin alƙawari na kamfen da ake yi na inganta rayuwar talakawa da kawo tsaro da inganta rayuwa daga shugaban al'umma ya baro can wurin ya dawo ya ce dole ba abin da yake ci jam'iyya take da iko na sa ido a kan shi wannan gwamnoni shugaban kasa ya yi alƙawari ga yanayin yana aiki a kai kuma yana cikawa. Kuma ita tana yabawa shin gwamnoni shin su ma suna yi
to Abdullahi kamar
ina na wasu yanke shine
ina zuwa kamar kana fita daga cikin ainihin abin da muke
magana yawa Abdullahi haka ni ma abin da kuke ji mun riga mun fita daga wannan gefe sannan kuma ko ya ko min cikin shi ya kawo mun kana cikin ce mun yi magana ce yace a wannan abin magana ce kana magana ta gwamnati sai duk ya koma ina magana ce ko ba gani ba to a ce Abdullahi Abdullahi abin da ya sanya abin da ya sanya ne kana da amfani kenan ko tunda bari ka ji gidan zaki in zaki ko ga oke siyasa ya ka tana tashi ba sai da gidan akwati ne ba tazo ward tazo local government tazo state tata je federal government haka ke rin siyasa ko ba zama ne a ce kenan ko wani daya ina zuwa ko wani tushe ko wani gaba gura dai ko ya fi kafin a ce an aje shi da ba ba za a ajiye ba amma ni kokarin da nayi shine mu take ta maganar mu akan federal government shine shi hakan ya bada misali da kai cewa ai jam'iyyar nan guda ɗaya ce kuma constitution na jam'iyyar guda ɗaya ne
Abdullahi yanzu misali kowa san cewa ministan ayyuka na Najeriya Babatunde Razif Fashola dan gidan siyasar Tinubu ne
haka
kuma Tinubu nan kowa san shi ma yana hankoran kaba ga shugabancin Najeriya nan
gaskiya ne
yanzu idan Fashola ya fito yana kwarzanta gwaninsa kana ga an yi adalci a fito ana azazalarsa
to ai abin da ya sanya ta gana bada misali tun da mana hasali na bada wannan hankali shi kuma Tinubu yana da takara yana so ya takara mulkin Najeriya Kwankwaso yana so ya takarar mulkin Najeriya, Rota Tsukuruka yana so ya takarar mulkin Najeriya, kuma duk wannan mutanen sun ba da mutanen da a cikin gwamnati.
To ina zuwa, bari ma tambaya ne akan wannan batun, bari ma tambaya ne kuma kuma amsa ya rage ya takaitacciya.
Haka.
A matsayinka na waɗanda kuke kusa da shugaba Buhari.
Haka.
A tunaninku wanne ne ya fi tsakanin mutumin da zai fito karara ya ga shugaba Buhari gaskiya. Akan wanda kuma zai je yana roke-roke. Ku a ɓangaren ku wane da kuka faminta shi
ai mun ba ma mun faminta ba mun fiye bawa da so da kauna wanda zai fito ya fada domin a dauki mataki wanda ya kamata.
Amma
Hajjia bai sa cikin wannan burci ne ne magana ne da mu yi a daura da ita a jini ya sa ta burci ne 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 ya faru a danna daga nan wurin a gano kuma da wasu abubuwa da ke zuciyarka har da ko sai amfani da dama din da tsuro sako sai a jini yake damun ta abinda fasi ya kamata kenan su yi ba magana wai a zauna ana kiranta a ce wai ana cewa za ta yi ta ba har da ko wanda yake a zigi Hajjia wallahi bai san ne yake tsaraba ce ba ni ne ke tsaraba ni ne san ne ke fara tsaraba kada ku ne san ne masa KPC a tsara ne san wani hali ma tana shiga don sanni ku ya Buhari Buhari shi kuma tsara bai a cajo da program gwamnatin lokacin ka hana aka ce ba za a ba ka ba mu wani mai dan wuri dan taya aka daga ba shi ya ji wuri ya ji gan mu amma san muke saboda sai ba ku wani hannun mu kada ku an mai da mu ne da kasan kaman wasu kaman ba ai kaman ba sai sun tsara ba to ne mun yi fiti mun yi Buhari a shi yadda mace ko a ganna a gan me damuwarta me yake damunta zana girin sun sunan a san cewa wani mataki za dauka ba magana wai a zanna ana kiranta wai a cewa za ta yi ta ba
Abdullahi ka gana kana jina
eh ina
da ka dan yi wai mushi ina jin da magana kenan shin laifi ne kuna ga yawa mu kaddara wa cewa wannan kamar adawa ce ga Buhari kamar da kuke dauka shin laifi ne ga Buhari adawa a siyasance tunda tunda demokradiya ake yi
ma da lato a gashe ku to za mu tsaya anan sai makon gobe lokacin da za mu bar Najeriya mu shiga cikin makwauciyar ta jamhuriyar Niger
yanzu harkokin siyasa sun tabarbare cikin kasar mu komi Niger komi ya tsaya kan
in demokradiya za a yi aiki da ita tsantsa kamar Mali kamar Togo kamar Benin kamar sauran kasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba dan saboda can su tsagera ne
so nake in tambaye ka lokacin da Tanja Muhammadu ya dauki niyan cewa zai tazarce so uku sai ni Umar lokacin yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi sende fe kutahi
ku ka tambaye shi madugun yan siyasan ko dodo na yan siyasa ko wane ne abinda
kike so kira madugun yan adawa
ka tambaye shi ka jiya
ba hukukun kike
abun nahi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kikiro ba
yanzu babu rikicin siyasa
prime minister ba zai bude baki ya wannan magana ba
to akwai wasikan homuna da ita
yau mu ma muna da ai muna mun ka aika ta
to sai a jira zuwa wannan sabuwar muhawara da ke kan hanya in Allah ya kamura na wato yau yanzu dai muna godewa bakin mu ne wanda muke yi ban kwana wato Abdullahi Alabura da kuma Abdullahi Aliyu Katsina tare da wakilin mu na can Abuja Hassan Maina Kaine da ya shirya wannan muhawara tasu ya hada ta kuma ya koma na ita daga can a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakkwata a Washington DC a huta lafiya
to a gaishe ku ga wannan
to mai gida a dawo lafiya
jama'a barkanku da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na a dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a cikin wannan shiri da zai duba yadda haduran ababen hawa akan hanyoyin mu suke faruwa
baba a dawo lafiya
imanin mutane miliyan guda da 300 ne suke mutuwa a duk shekara a duniya da wasu mutane miliyan 20 zuwa 50
to masu sauraron mu tun daga hantsin yau talata za a fara jin wannan shirin dan haka kar ka bari a baka labari a biyo mu a shirin hantsi yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal wanda zai gabatar mana da labarin duniya amma a takaice ga hinan
to a takaice a birnin Las Vegas na nan Amerika dimbin mutane sun yi tsaye akan dogon layi har na tsawon awanni 8 domin a dauki jinin su dan taimakawa mutanen da suka jikkata a dalilin harin da aka kai musu a daren Lahadi wanda shine hari mafi muni da wani mutum guda shi kadai ya taba kaiwa da bindiga a tarihin Amurka An bayyana dan bindigar da suna Stephen Paddock mai shekaru 64 dan asalin garin Muscat.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa yanzu a madadin Sarfilu kamar yadda nayi bayani da wani hada mana sautin da Solomon Abo da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmus sai garba ke cewa sai kuma da hantsi.